أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawmuna 26 ga watan sha'ban hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da 20 ga watan 4 shekara ta 2020 miladiya kamar yanda muka saba gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ramadan to insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya wannan kuma shine darasi na 10 a cikin wannan littafi akan gabar da yadda muka tsaya darasin mu na karshe shine magana akan Lailatul Qadr inda malam ya fara koro mana bayani game da falalar ainihin wannan dare na Lailatul Qadr inda ya kawo mana ayoyi guda biyu ayar inna anzalnahu ainihin suratul qadr da kuma ainihin ayar inna anzalnahu fi lailatin mubaraka cikin suratul dukhan sanan ya gaya mana lokacin da ake dacewa da wannan dare na lailatul qadr kamar yanda hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu suka tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemi wannan dare na lailatul qadr a daren 21 23 25 27 29 da kuma daren karshe cikin watan Ramadan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa ko da mutum bai iya riskar kwanaki 10 karshe ba ko gaba daya waɗannan wutirin na karshe to akalla kada ya yadda a fi karfinsa ko a rinjaye shi daga abin da ya shafi 7 din karshe shine as-saba'ul bawaqi da muka karanta jiya ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace iltamisuha fil ashr al-awakhir فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع يغلبن على السبع البواقي idan har daya daga cikin ku yayi rauni sakaci ya shige shi an fara wutirin farko kila kaga an yi kwana biyu kenan an yi daren 21 ya wuce shi daren 23 ya wuce shi to a kalla ya datsa daga iyanan kaga saura kwana 7 to kada ya yadda kuma a rinjaye shi akan as-sab'ul bawaqi sune wadannan kwana 7 na karshe da suka rage ko wannan shine sannan sai malai yace wa minal ma'lum dan zamu tashi ko alal mu'allif rahimahullahu ta'ala ko mu'allifan qalal mu'allifan rahimahumullah suka ce wa ma'lumun min as-sunnati anna ma'rifataha rufi'at li'anna an-nasa takhasamu yake cewa ma'lumun mun riga mun sani min as-sunnati as-sunna anna ma'rifataha haqiqa sanin haqiqanin daren lailatul qadr rufi'at an dauke wannan ilimin yanzu kawai sai dai alaliba an dauke sanin haqiqanin ranka zane tabbas kaifiyan magana kai tsaye an fahimta me yasa yace li annan nasu takhasamu mutane ne suka yi husuma suka yi jayayya to ba mu fahimta ba yana so ya ba mu wani labari sai yace an ubadatu bin samit an karbo daga ubadatu dan samit radiyallahu anhu kale yace kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi lailatul qadr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito domin yayi wa sahabbansa bayanin daren lailatul qadr cewa ran kaza ne fatala harajulani min almuslimina sai wasu musulmi biyu suka kama husuma da rigima tsakaninsu wannan hayaniyar sai ta dauki hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da hayaniyar ta lafa da Annabi ya dawo dan yi wa mutane bayanin ga ranar da za a ko daren da za a dace da Lailatul Qadr kuma sai Allah ya mantar da shi sai aka mantar da shi gaba daya fa qala sai ce inni kharajtu li ukhbirakum yace na fito ne dan in ba ku labari bi Lailatul Qadr game da daren Lailatul Qadr fatalaha fulanun wa fulan dawana dawana suka kama rigima suna hayaniya farufiat sai aka dauke ta nima daga kokolwata sai aka dauke ta daga gare ni wa asa an yakuna khairan lakum amma ina kyautu zatan ina fatan ya zama alkhairi a gare ku mantawar rashin tunowar da ban yi ba yanzu in ga ya muku sakamakon wayancan da suka dauki hankali na da jayayya da musu to ina fatan ya zama muku alkhairi faltami suha ku neme ta fitasi'a wasabi'a walkhamisa ku nemi wannan daren lalle a cikin 29 27 25 wa fi riwaya a wata riwaya fi sab'i wattis'i walkhams ku neme ta 27 29 25 tambihun malai yace jan hankali ja'at ahadithun hadithai sun zo tushiru da suke nuni anna lailatul qadri cewa daren lailatul qadri fil ashir al awakhir a goman karshe yake wa ukhra kaga mun samu wadannan hadisan da suka nuna lalle daren lailatul qadr nan yana goman karshe wa ukhra wasu hadisan kuma sai suka zo annaha fi autar al ashir al awakhir cewa lailatul qadr din nan suna cikin wato al-autar al-ashir al-awakhir wutiri a goman karshe wala awwal am wa thani khas al-awwal wancan hadisan na farko am hadisai ne gamammu hadisai ne waɗanda sun nuna kwanaki goman gaba ɗayan su wa thani hadisai na biyu khas a cikin fadin wancan hadisan na farko waɗannan hadisan na biyu su kuma sai suka tace cewa a goman ƙarshen ba kowace rana bace a cikin mara ne a cikin wutiri ne a goman ƙarshen wannan daren yake a ka'ida ta malamai wal khas yuqaddamu ala al am keɓantaccen hukunci shi ake gabatarwa akan gamamman hukunci yanzu hadisan farko sun ce lailatul qadr tana goman ƙarshe hadisai na biyu suka ce a goman ƙarshen a wutiri suke to yanzu sai mu dauki hukuncin hadisai na biyu cewa a goman ƙarshen ne mun yadda amma ba a dukkan goman ƙarshen ba a cikin wutiri ne sai mu gabatar da hukuncin da yake banci wasu ranaku sama da hukuncin da ya game ranakun gaba daya waja'at ahadithun wasu hadisan kuma sun zo tushiru su kuma da suke nuni annaha cewa lailatul qadr nan fi sab'il bawaqi suna cikin sab'ul bawaqi bakwan da suka rage bakwan karshe kaga wasu sun ce a neme ta a goman karshe wasu sun ce a cikin wutiri na goman karshe wasu sun ce a bakwan karshe sai malaiki ce wa hadhihi muqayyadatun to wannan su kuma kaga can tsakanin waɗanda suka ce goman karshe da waɗanda suka ce wutiri a goman ƙarshe yanzu mun samu am ne da khas kuma mun ce za a gabatar da khas ne akan am to sannan muka yi gaba sai kuma ga wasu hadisan sun ce a neme ta a bakwan ƙarshe to ya za a yi sai ce wa hadhihi wannan ruwayar muqayyadatun ita kuma za a yi mata kaidi a iyakance ta bil ajizi da gazawa wa da'fi da rauni da haka in akwai gazawa akwai rauni wa hadhihi muqayyadatun bil ajzi wad da'f wannan su kuma hadisin shi kuma wadannan hadisan su kuma muqayyadatun bil ajzi wato za a yi musu qaidi bil ajzi daga ga wanda ya gaza wad da'f da kuma wanda yake da rauni kaga fala iskala in haka ne babu da wani rikici da haka karka dauka hadisan sun ci karo ba wani cin karo da suka yi ba wani rikici wa huna anan tata'allafu al-ahadi ashe hadisan da suna iya haduwa wala taktalifu ba sa sabawa wa tattafiqu suna iya dunkulewa wala tatafarraqu wala tatafarraqa ba sa tarwatsa ba sa rarrabuwa a hada suke hadisan duk guda ɗaya ne wayancan da suka ce goman karshe dan kakka neme ta a goman farko ko a goman tsakiya a goman karshe ne a goman karshen kuma hadisai na biyu sai suka saki fayyace ma ce a wuteri ne a goman karshen sannan in ka samu rashin lafiya ko rauni ko kuma lalaci ya same ka to karka yadda akalla in wasu ranakun cikin wutarin sun kubce ma to bakon karshen nan kai kokari ka riske su kaga ba rikici fa khulasatul qaul dunkulallan zance annal muslima hakika shi muslimi yataharra lailatul qadr zai nemi daren lailatul qadr ne fi autaril ashir al awakhir a wutiri na goman karshe lailata 21 daren 21 wa 23 23 wa 25 da daren 25 wa 27 da 20 da ainihin wato 7 wa 29 da kuma 29 fa in da'ufa idan yayi rauni aw ajaza ko ajiza ko ya gaza an talabiha daga neman ta fil witril awakhir a wutirin karshe fal yadlubha to ya neme ta dai fi autari sab'il awaqi wato a cikin wutirin bakwan da suka yi saura suka rage shine lailata 25 wa 27 wa 29 wallahu ta'ala a'lam kaifa yataharra almuslim lailatul qadr yaya muslimi zai nemi daren lailatul qadri inna hadhihi al-laylata al-mubaraka inna hadhihi al-layla lalle wannan dare al-mubaraka ne al-barka man hurima ha du wanda aka haramta masa wannan dare faqad hurima al-khayra kullahu to an haramta masa al-khairi gaba daya wala yuhramu khayraha ba za a haramta wa mutun al-khairin ta ba ko wala yuhramu khayraha ba a haramta alkhairin ta illa mahrum sai ga wanda ya haramta wa kansa lidhalika yundabu lil muslim al haris dan haka ne an so ga muslimi mai kwadayi ala da'atillahi akan biyayya ga Allah an yuhiha yara ya wadannan dararen imanan yana da imani wa tama'an yana mai kwadayi fi ajriha cikin samun ladanta al azim mai girma ayyam fa'ala zalika in ya aikata haka ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zinubansa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba duk wanda ya raya wato yayi tsayuwar dare a daren lailatul qadri imanan yana da imani wa ihtisaban yana mai neman lada ghafara Allahu ko gofira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta masa abin da ya gabata na ainihin wato zunubansa wa yustahabbu du'a'u fiha an so yin addu'a fiha a wannan dare wal iktharu min da kuma yawaita addu'ar da na cewa akan addu'ar a ciki faqad warada an sayyidati aisha radiyallahu anha hadithi ya tabbata daga nana aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadr ya ma'aikin Allah me kake gani idan na gane na san cewa wannan daren daren lailatul qadri ne ma aqulu fiha me zan karanta me zan roki Allah me zan fada a ciki zan Allah ya ce ne ita quli ki ce allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah madaukakin sarki hakika kai mai afwa ne kana son afwa kai mun afwa akhi barakallahu fika wa waffaqaka li ta'ati yace ya kai dan uwana Allah ya maka albarka Allah ya datar da kai da yi masa da'a alimta ayya lailatin hadhihi al-laila fa alayka al-qiyam fil ashr al-awakhir alimta ayya lailatin hadhihi al-laila ka san wannan daren wani dare ne fa alayka al-qiyam dan haka wajibi ne akan ka tsayawa ko ya kamata ka tsaya fil ashr al-awakhir a goman karshen nan wa ihya'aha da kuma ainihin wato ko wa ihya'iha bil ibada da kuma raya waɗannan dararen da ibada wa atizalin nisa da ƙauracewa mata wa amru ahlaka bi zalik kuma ka umarci iyalanka da yin haka wa akthir min at-ta'ati fiha ka yawaita biyayya da da'a ga Allah a cikin waɗannan dararen an Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza dakhala al-ashr idan goman karshe ta shigo ta ramadan shadda mi'zara wa ahya layla wa ayqadha ahla shadda mi'zara nabi sallallahu alaihi wasallama yana daure kwarjallansa wa ahya layla yana raya daransa wa ayqadha ahla yana tayar da iyalansa shadda mi'zara yana daukan abubuwa guda biyu suka ce i'tazalan nisa min ajli al-ibada yana nisantar ya kauracewa matansa saboda ibada wa shammara fi talabiha wa jadda fi tadallubiha sannan yana zage dantse wasu sun ce shadda mi'zara yana zage dantse wasu suka ce shadda mi'zara yana kauracewa wato yana daura kwarjallansa ma'ana yana nisantar iyalinsa dukka zaka iya fassarawa yana nisantar iyali kuma ya zage dantse wajen neman wannan dare na Lailatul Qadr wa ahya layla ya raya daransa wa aykaza ahla ya kuma farkar ya tayar da iyalinsa to kaji wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da zarar an ce goman karshe ta zo to yana ainihin wato ƙara jajircewa ya ji damara kuma ya zaburar da iyalansa su ma su sake tanke damara wa anha daga nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kokari a goman karshe mala yajtahidu fi ghairiha irin kokarin da baya yi a wasun su kaga yana yin kokari a goman farko da goman tsakiya amma irin kokarin da yake ninkawa a goman karshe to baya irin wannan kokarin a ragowar ranaku kaga in har annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen kokarin neman wannan dare mai daraja zai zamanto yana irin wannan irin ibada ya sake damara ya sake jan damara ya sake yin kaza ya sake kaza to ka gani da kai dan uwa min babil aula alamatuha abu na hudu mallai ce alamominta shin wannan dare yana da wata alama da zaka iya gane wace alhamdulillah ka dace da daren Lailatul Qadr mallai yace wa alam ayyuhal abdu ta'i ka sani ya kai wannan bawa na Allah mai biyayya amaddaka Allah bi ruhin min Allah madaukakin sarki ya karfafe ka da taimakon sa wa ayyadaka ya karfafe ka bi nasrihi da agajin sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasafa sabihata lailatul qadr ya sufanta wato wayewar garin daren lailatul qadr ya sufanta shi in yau akai daren lailatul qadr ne to washe gari akwai alamomin da za ka gane jiya kai alhamdulillah mun dace li ya'rifa almuslim ayya lailatin hiya dan muslimi ya san wane dare ne an ubayy radiyallahu anhu qala an karbo daga ubayy Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sabihata lailatul qadr تدلؤ الشمس لا شعاع لها كأنها دست حتى ترتفع واي ورغرين دارن ليله القدر رانا ذات قلو با تد ترتصي با wannan hasken la shu'a alaha an fahimta wannan fatsar din da zaka ji malan karansa inda zaka sa kanka to babu wannan shine la shu'a alaha wasu malama kamar yanda alqadi iyad yake fada yake cewa wasu malaman sun ce kila saboda hawa da saukar da mala'iku suka tai wannan ya kange mata hasken har ya zamanto shiga da fitar da suka tai daga sama zuwa ƙasa daga ƙasa zuwa sama wannan yasa gaba ɗaya ranar a ranar ta disashe ba hasken ta baya abin nan an fahimta eh da aka garin in ya waye za ka ga ranar da ba za ka ce ba rana ba amma la shu'a alaha ba ta da wannan hasken gau mai kaifi ka annaha dust
kamar tasa haka za ka ganta haskenta kamar na tasa kaga za ka ganshi dishi dishi haka to haka shine ka annaha das kai ka ce ma ita tasa ce bi da rashin haskenta hatta tartafi a har sai ta dago sama sannan sai in ma za ta yi hasken to sai ta daga sama wannan ɗaya daga cikin alamomin da za ka gane to jiya alhamdulillah mun yi sa'a وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن كربو لك أبي هريرة الله يكارى مسيدة يكي توا عن كربو لك أبي هريرة الله يكارى مسيدة يكي تذاكرنا ليلة القدر من تتونا قمد در ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qal sai yace ayyukum yadhkuru hina tala'a al-qamar wa huwa mithlu shiqqi jafana a cikin ku waye zai iya tuna lokacin da rana lokacin da wata tala'a yake bullowa wa huwa mithlu shiqqi jafana a lokacin shi wata kamar rabin ainihin wato faranti jafana ko kace faranti ko kace akushi ko daro ko wani mazibi ina fata an gane wane ne zai iya tuna wata lokacin da ainihin wato yake bullowa kwatankwacin kamar rabin faranti kuma ka san wata baya kaiwa wannan lokacin har sai yayi nisa in ka duba can ƙasa lamba ta hudu akhrajahu muslim qawluhu shiqqu jafna ay ashqu huwa an-nisf kamar rabi wal jafna al-qas'a shine mazibi qala al-qadhi yafihi isharatun ila annaha innama takunu fi awakhir ash-shahr wato ishara ce akan cewa wannan daren lailatul qadrin fa yana kasancewa ne fi awakhirish shahr a karshen wata li annal qamara sabida wata la yakunu kadhalika baya kasancewa kamar yanda annabi ya kwatanta shi inda duluhi lokacin bullowarsa illa fi awakhirish shahr sai karshen wata in kaga wata ya kai ya cike rabin sa yana ai sai wata yayi nisa ko وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله صلى الله عليه وسلم يجي ليلة القدر ليلة سمحة ليلة القدر ليلة سمحة دلكة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس سبيحتها ضعيفة حمراء أنكر حديثي لك عبد الله بن عباس an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda kale yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lailatul qadri lailatun samha dare ne mai sauki dalika sakaccen dare la harra wala barida shine dalika din shine samha din wato samha sassauka sakacce ba mai zafi ba ba mai sanyi ba ba sanyi ba zafi haka zaka ci an bayyana tusbihu shams a rana tana wayar gari sabihataha a wayewar garin daren lailatul qadr da'ifatan mai rauni za ka ganta ba ta da wannan shine la shu'a ala hadin da'ifatan za ka ganta da'ifa mai rauni hamra kuma tayi dan duhu tayi ja ba tayi hasken nan ba sosai wannan duk sufofi ne da zaka iya gane cewa wannan daren lailatul qadr ne abinda yasa malai yace allama yana da wani littafi da ya rubuta haula alamat lailatul qadr wato akan abinda ya shafi alamomin lailatul qadri sabida wato akwai khurafatun kathira karerai masu tarin yawa wa atiqadatun fasida akwai aqidoji gurbatattu min ha daga ciki wai anna shajara yasjudu wal mabani tanamu har karshe dai irin waɗannan abubuwa wa hiya zahiratul fasadi jaliyatul butulan wai cewa wai za ka ga bushiyoyi sun yi sujada a ana faɗa wannan ko eh bushiyoyi sun yi sujada yawa an ka daga a ce har maka kana hangowa eh dan duk gine-gine su ba duk sun yi bacci sun kwanta eh shine amma wal mabani tanamu wai har gine-gine bacci suke duk sun kwanta da haka daga nan zaka iya hango maka wannan duk karerai ne ba gaskiya bane an fahimta kawai dai zaka ga wayewar garin daren zai zamanto ba sanyi ba zafi sannan washe garin kuma rana za ta fito ba tartsatsi ba ainihin wato abin nan ko yawa kamar yadda muka karanta to sai al-i'tikaf malai yace i'tikafi hikmatuhu hikimar da ta sa aka shar'anta i'tikafi qala al-allama ibn al-qayyim al-allama ibn al-qayyim rahimahullah yana cewa لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره الى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه باقباله بالكليه على الله تعالى فان شعث القلب لا يلمه ولا يلمه الا الاقبال على الله تعالى وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه علامة ابن القيم رحمه الله كتوى لما كان صلاح القلب yayin da gyaruwar zuciya wastiqamatihi da daidaituwar zuciya ala dariqi sayrihi ila Allah akan tafarkin tafiyar wannan zuciya izuwa ga Allah yayin da wannan ya kasance mutawaqqifan yana tsaye ne ala jam'iyyatihi akan tattaruwar zuciya ala Allah ga Allah ma'ana gyaruwar zuciya da tsayuwar ta kyam akan tafarkin da za a wato tafarkin zuwa ga Allah to wannan gyaruwar zuciyar da daidaituwar ta aye yake cak akan haduwar zuciya da dunkulewar ta shine jam'iyyati akan dunkulewar zuciya ala Allah ga Allah madaukakin sarki walam mishafihi da kuma dunkule ko hade tarwatsewar zuciyar bi ikbalihi da fuskantar ita zuciyar bil kulliya ga baki dayanta ala Allah ta'ala ga Allah madaukakin sarki fa inna sha'athal qalbi domin tarwatsewar zuciya la yulimahu ba abinda yake hade shi illa al ikbala ala Allah ta'ala sai fuskantar Allah madaukakin sarki in zuciya ta tarwatse to ba mai iya hada ma ita idan zuciya ta tarwatse Allah ne kadai da kuma komawa zuwa ga Allah kawai zai iya hadata kamar halin da ake ciki ba abin da zai mafuta illa mutane su koma zuwa ga Allah idan aka shiga cikin wannan yanayin da kowa ya rude kowa tunaninsa ya zama wani iri zuciya kowa shi karan kansa tasa a tarwatse take ballantana ta sauran mutane to komawa zuwa ga Allah da fuskantar Allah ne kadai ke hada zuciya shike kawo kwanciyar rankali shike kawo zaman lafiya shike kawo nutsuwa malai yace wa kana fudulu ta'am kuma rarar abinci ya wa sharab da abin sha ya kasance wa fudulu mukhalatatil anam da rarar mu'amala da wato talikai mutane wa fudulul kalam dararar surutu ko magana wa fudulul manam dararar bacci mimma yaziluhu sha'afan yana daga abin da yake karawa zuciya tarwatsewa abinci maimakon ka ci daidai bukata sai ka ci har da kari shine fudul an fahimta zaka iya cin rabin plate ya isa sai ka cinye plate daya fudul wannan koshin da kai sannan kana buƙatar ka sha bai bu kofi ɗaya ba sai ka sha kofi uku an samu fudulul sharab sannan mu'amalarka da ababan abokan hulɗarka zaka iya takaita ta amma sai ka yalwata ta shine mukhalada ashe akwai hulɗar da ita ma rara ce an ci kasuwa karfe 5 an tashi tashi mana ka dawo cikin iyalanka kai ka san ba wani ciniki da ake ƙara yi daga 5 shikenan sai gobe ka kai 6 a kasuwa nan ne fudulul mukhalada kenan ka je makaranta jiya ka samu zuwa kasuwa jiya ya bayar da amsa to ka bar shi haka da kuma naje wallahi ko baka ma sani ba akai kaza akai kaza fudulul kalam shi ma magana da kake kallanta tana da rara gashi nan din muna ta yi fudul kai ta surutu kai ta magana ba full stop ba kwama in ka ce ta ba da amsa a ta gamsar amma sai ka yi fudul wa fudulul kalam bacci kawai kai ta bacci saboda yanzu an ce ba a zuwa ko ina tunda an ce lockdown to shikenan kawai shikenan mai zama ni an ce kar a fita ko ina mutun yayi ta bacci ba zikiri ba karatun alqur'ani ba komai ne ta fudul an yi baccin ya an yi baccin da jiki yake bukata kuma yanzu ana yin fudul to wa'annan rarar abinci rarar abin sha rarar hulda rarar magana rarar bacci wannan mimma yaziduhu shu'fan yana daga abin da ke kara wa zuciya tarwatsa ba haduwa ba kaji wani karatu na Ibn al-Qayyim likitan zuciya kenan yana ga maka mecece zuciya zuciya in ta tarwatsa komawa fuskantar Allah ne yake hade ta kudi baya sa abin nan mulki baya sa ka same ta yin aure baya sa haihuwa tarin yaya kaza duk baya sa ta hade abinda ke hade zuciya in ta tarwatsa koma zuwa ga Allah to kuma sai ya zamana ga wasu rarar abubuwa da su ma suna ƙara wa zuciya ƙara tarwatsewa to sai malai yake cewa ka kiyayi waɗannan domin fudulul ta'am wa sharab wa fudulul mukhaladatil anam wa fudulul kalam wa fudulul manam mimma yaziduhu sha'atan ko shu'ta yana daga abin da yake ƙara wa zuciya tarwatsewa wa yushattituhu ya tarwatsa ta fi kulli wadin a kowane kwari wa yuqatti'uhu ya datse ta an sayrihi gabarin tafiyar wannan zuciya ila Allah zuwa ga Allah aw yud'ifahu ko ya rauna na mata tafiya zuwa ga Allah aw yu'awwiqahu ko ya shagaltar da ita wa yuqifahu ya dakatar da ita wannan shine rarar abinci abinda yake kara ke shi yasa an ka kula da azumi da rana ai mutane su kan dan rage surutu zaka ga surutu ya ko mai surutu in ka kalle shi da azumi zaka sai ya dade bai magana ka kalle duk wanda yake da surutu da azumi za ka ga sai dai in yayi bude baki an samu chemical energy amma a lokacin wallahi zaka ji ba sai ku yi minti 30 kaman baya gurin kamar ruwa ya cinye shi dip an bayyanta ko iqtabada rahmatul azizir rahim sai rahamar ubangiji mabuwayi mai rahama ta hukunta bi ibadihi ga bayinsa an shara'a lahum ya shar'anta musu minas sawm sai ya shar'anta musu azumi ma yuzhibu fudul at'am wanda zai tafiyar ya kone rarar abincin nan wa sharab da rarar abin shan nan wa yastafrigu minal qalbi akhlaqa ash-shahawat ya kuma karkade wa zuciya cudanya da abubuwan sha'awa almu'awwiqa masu shagaltarwa lahu ga ita zuciyar an sayrihi gabarin tafiyar ta ila Allah ta'ala zuwa ga Allah yasa aka sharanta azumi yasa da azumi za ka tunda ba rarar abinci saban Allah ma ya sayar da chemical energy ko shi yasa za ka ba yan sanda ba hatta jami'an tsaro an tabbatar sun an fi samun security da azumi an fahimta musamman daga lokacin da aka fara azumi kan asharuwa wa shara'ahu bi qadri al-maslaha bi haythu yantafi bihi al-'abdu fi dunyahu wa ukhra wa shara'ahu ubangiji ta'ala ya shar'anta shi bi qadril maslaha maslaha gurgudan maslaha bi haythu yantafi'u bihi al'ibad a yantafi'u bihi al'abdu ta yanda bawa zai iya amfanuwa da wannan ibada ta azumi fi duniyahu a duniyar sa wa ukhrahu da lahirasa wala yadurruhu kuma ba zai cutar da shi ba wala yaqta'uhu amma salihihi al'ajila wal ajila sannan wannan ibada ta azumi ba za ta yanke masa maslaharsa ta nan duniya ba ko ta lahira wa shara'a lahum li'tikafa sannan ubangiji dai da rahamarsa sai kuma ya shar'anta musu i'tikafi alladhi maqsuduhu wanda shi kuma manufar i'tikafi wa ruhuhu da ruhin i'tikafi ukuful qalbi lazamtuwar zuciya alallahi ta'ala ga ubangiji ta'ala wa jam'iyyatuhu alayhi da dunkulewar zuciya ga Allah ta'ala wal khalwatu bihi da kebantuwar zuciya da ubangiji ta'ala wal inqita'u an al-ishtigali bil khalq da yankewa ga barin shagaltuwa da ababan halitta kisa ba daidai bane ka shiga itikafi da radio ba daidai bane ka je ka dinga chatting a wajen itikafi ba daidai bane da za ga matasa wasu suna kokarin mutun ya hakure wajen kwana goma je abin nan a masallaci akwai wata shekara da muka shiga da wasu yara muga kokari sun baro gidan amma wallahi sai da aka yi ta committee aka yi ta meeting da su akan su da daddare ka gansu in kaga sai su yi group banda ihu da tsalle tsalle a cikin abin nan din masallaci gaba ɗaya sai da muka yi ta fama aka yi ta wa'azantarwa aka yi ta gaya wa mutane yaya itikafi yake ma me ake bukata ya itikafi wannan ba kowa ne yake iya hakura da sabgoginsa na yau da kullun ya hakura da majalisarsa da suke zama su hira ya hakura da gurin neman kudin sa ya zo ya tattare ya dunkule a cikin masallaci ya kwana a gurin da kila gurin kwanansa na gida yafi nan kyau ya shiga toilet din da kila na gidansa yafi wannan kyau ya ci abincin da kila na gidansa yafi kyau amma ya tattara ya hakura kuma ya zo at the end bai amfana da wannan zaman ba ya fita haka ya yi asara akwai wanda na taba wata shekara can wajen shekaru da muna shiga itikafi akwai kawai da BBC ta shiga Gaza area kawai da kaji wannan an fara tiri na abin nan to kawai shine ya ja area in an gama ya mayar ya kashe ya koma ya aji in an jima kuma za a yi Voice of America ga ya sake duge area ya ja lokacin wayoyi ba wasu ya yanzu wayoyi mutum zai je da waya wanda ka'ida kamata ya ko ka kashe ta duk wanda yake son ganinka ko yake son ku yi magana to ka iya sanarwa cewa za ka yi tafiya ba za a same ka ba daga nan zuwa lokaci kaza kai kuma in kana nema kai kaga dama kai kake nema dan haka sai ka kunna ka nemi wanda za ku yi magana da kun gama magana a kashe to shine abin da ka je yi za ka samu amma ka bar waya a buɗe wannan text ya shigo wannan kira ka wani ma bai ma su ya san ka shiga yace kafi ne zai kira ka ne kawai ku ta hirar da kuka saba ta duniya an fahimta to shi kuma yace kafi daga cikin hikimarsa shine zuciya ta kadaita ya zama Allah ta'ala ne kawai a cikin ta sannan ta yanke ga barin shagaltuwa da dukkan wasu shagulgula na ababan halitta wal ishtigalu bihi wahdahu subhanahu wa ta'ala da shagaltuwa da shi ubangiji shi kadai subhanahu wa ta'ala bi haythu yasiru dhikruhu ta yanda ambatan ubangiji wa hubbuhu da kaunarsa wal qibalu alayhi da fuskantarsa za ta kasance fi mahalli humumil qalb ta maye gurbin wato damuwar zuciya da kana ta fama da damuwa kana ta fama da kunci kana ta fama da matsalolin rayuwa da talauci da kunci da rashin lafiya da kaza abubuwa to yanzu ambatan Allah kaunar Allah fuskantar Allah ya maye wannan takaicin yanzu ka ajiye wancan kawai ka zo wannan waccan da da kake ta fama da shi in ka je gida shine in ka fito waje shine in ka tafi wajen neman abinci duk shi kake ta fama da shi to yanzu ka shiga masallaci ka tafi dakin Allah ka nemi mujawara muƙaftaka da Allah to zuciyarka waccan damuwar to ambatan Allah kaunar Allah fuskantar Allah ya maye gurbanta fayastaula alaihi badluha to sai ga bayar da wannan zuciyar a daidai wannan lokacin zai iya yiwuwa a gare shi wa yasiru alhammu kulluhu bihi, sai ya zama gabaki ɗayan damuwarsa yanzu bihi game da abin da ya shafi Allah ne madaukakin sarki. Shine wa yasiru alhammu, yanzu damuwarsa za ta kasance kulluhu baki ɗaya bihi da Allah ta'ala kawai damu. Yanzu ba maganar damuwar duniya bace, ba maganar ya rasa kaza ko yayi kaza bane. Wal khatarati kulluha, ko mun tsallake wani abu a can baya, bi haythu yasiru dhikruhu wa hubbuhu wal iqbalu alayhi fi mahalli al qalbi wa khataratihi, ba mu fassara wa khataratihi din nan ba, ko ta yanda zai zama ambaton Allah da kaunar Allah da fuskantar Allah ya kasance ya mai gurbin damuwar da zuciyarsa take ciki, wa khataratihi da abubuwan da ke darsuwa a cikin zuciyar, abubuwan da suke faruwa suke darsuwa a zuciyar, fa yastawla alayhi badluha, sai ya zamanto bayar da ita zai iya yiwuwa a gare shi, wa yasiru alhammu kulluhu, yanzu damuwarsa gaba ɗaya sai ta kasance bihi da Ubangiji ta'ala, wal khatarat, abubuwan da ke darsuwa a zuciyarsa kulluha gaba ɗaya bi zikirihi, ya zama da ambaton Allah ne, wa tafakkuru, da tunani fi tahsili maradihi, wajen samun tabbatuwar yardar Ubangiji, wa ma yuqarribu minhu, da abinda zai kusanta shi zuwa ga Allah, fa yasiru unsuhu, sai nutsuwarsa ta kasance billahi da Allah ne kawai, yanzu baya nutsuwa da komai, in ya tuno da kasuwa ma sai ya ji ransa ya kuma ɓaci, in ya tuno da gurin aikin sa sai ya ji ya kuma ɓaci, in ya tuno da halin da ake fama ma a ƙasar nan sai ya ji zuciyarsa ta sake ɓaci, da gawa ɗin sai ya manta da kowa, sai ya dauke ya dinga nutsuwa kawai billahi da tuna Allah, badalan min unsihi bil khalq, a madadin nutsuwarsa da wani abun halitta, fa bu'duhu bidhalik, nisantarsa bidhalika da hakan, li unsihi bihi, dan ya samu nutsuwa da Ubangiji yawmal wahsha, ranar dimuwa, fil qubur, a cikin kaburbura, ko fa bu'duhu bidhalik, fa bu'duhu, nisantarsa bidhalika da wadancan abubuwan, yana yi ne li unsihi bihi, dan ya samu nutsuwa bihi da wannan matakin da yake yi na shiga itikafin nan yawmal wahsha, ranar dimuwa, fil qubur, a cikin kabari, hina la unsa lahu, inda babu mai dauke masa kewa, wala ma yafrahu bihi, ba abinda zai faranta masa ransa, zai farin zai rai, wato ba abinda zai faranta masa rai siwahu, in ba shi wannan aikin da ya aikata ba, fa hadha maqsudu li'tikafil a'zam, wannan ita ce manufar itikafi mafi girma, ba kawai kana neman ka kudi da jari ka ce to bana dai wallahi zan rike huta, itikafi ma zan shiga, a itikafi yafi karfin ka je dan neman duniya kawai, itikafi bai kamata ya zama duniya ce zalla mulki da kake so ka samu, ko aure da kake so kai, ko gida da kake so ka siya, ko jari da kake so ka samu, ko sana'a, ta zama ita ce kawai hadafin da zai saka shiga itikafi, ya zama kawai kana so zuciyarka ta samu alakantuwa da mahaliccinta. Ma'anahu, ma'anar itikafi, huwa al-iqamatu 'ala shay, shine tsayuwa akan abu, shine itikafi. Al-iqamatu 'ala shay, tsayuwa akan abu, faqila liman lazama al-masjida, shi sa ake cewa wanda ya lazumci masallaci, wa aqama al-ibadata fihi, yake tsaida ibada a cikin sa, mu'takifun wa akifun, ana kiransa mu'takif ko kuma a kira shi akif, saboda ya tsayu akan wani abu tsawon wasu lokaci, wasu kwanaki, ba abin da yake sai wannan abu. Mashru'iyatu, shar'an ta itikafi, yustahabbu fi ramadan wa ghairi, an so a cikin watan ramadan wa ghairihi, ko waninsa, min ayyami sana, daga kwanakin shekara, an so a yi itikafi a cikin watan ramadan ko waninsa daga cikin kwanakin shekara, faqad thabata, haqiqa ya tabbata, anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama atakafa 10 al-akhir al-ashr min shawwal, ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam i'tikafa, yayi i'tikafi akhir al-ashr, goman karshe min shawwal, a cikin watan shawwal, bayan da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wa anna Umar kuma hakika sayyidina Umar radiyallahu anhu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah inni kuntu nazartu fil jahiliya la hakika nayi alwashi naci alwashi nayi wa Allah alƙawari tun a lokacin jahiliya kafin musulunci ma'ana kafin ya musulunta an a'ata kifa lailatan alƙawarin da nayi wa Allah zan yi itikafin dare daya fil masjidil haram kuma a masallacin harami kal manzo Allah ya ce fa aufi bi nadhrik ka cika wannan alwashi naka ka cika wannan bakance naka fa ata kafa lailatan wannan yasa sayyidina Umar yaje yi itikafi na dare guda wannan dai yana nuna maka ashe ibadar itikafi shari'a ta bada dama ai wa afdaluhu amma mafificin lokacin yin itikafi fi ramadan a cikin watan ramadan li hadithi abi hurairah radiyallahu anhu sabila hadithin abi hurairah Allah ya kara masa yadda kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi ramadana 10 ayyam manzo Allah ya kasance yana yin itikafi a cikin watan ramadan kwana 10 falamma kana al'am alladhi qubida fi yayinda shekarar da aka karbi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kewayo ko ta zo i'takafa 20 yawma manzon Allah sai yayi itikafin na kwana 20 sallallahu alaihi wasallam wa afdaluhu yanzu mun ji ashe fiyayyen lokacin itikafi cikin ramadan to a cikin ramadan din ma wa afdaluhu fiyayyen kwanukan da ya kamata ko ake so a yi itikafi akhiru ramadan karshen watan ramadan لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر يا كسان تينا إن إتكاف غوما كرشي من رمضان أتكون وطن رمضان حتى توفاه الله عز وجل هر ألا مدعوك كنسر كي كربنا يوسع تا نساني با نادل لنا نادل شروطه تا لازم تقدم وتاخير يمكن na ganshi yanzu mun fahimci shar'antuwarsa ko to shurut shurutuhu sharadan itikafi la yushra'u ba a shar'anta yin itikafi ba illa fil masajid sai a masallatai ba za ka killace wani guri a cikin gida ko wani daki kawai ka ci a dinga miƙo ma abinci ta wanda zaka yi itikafi ba li qawlihi ta'ala sabida fadin Allah ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna bil masajid wala tubashiruhunna ay wala tujami'uhunna kaman yanda jumhurul malamai suka fassara wato kada ku sadu da matanku wa antum aakifuna fil masajid alhalin kuna yin itikafi a masallatai wa laysa da hadhihi al masajid ala litlak bale yace amma fa ambatan al masajid da aka ambata a wannan ayar bai zama kowane masallaci ba shine walaysat hadhihi al masajid wadannan masallatan basu zama alal itlaki saki ba kaidi ba faqad wara da taqayidu halalle kaidin ta iyakance guraren masallatan da za a yi itikafi yazo fi sahihi sunna al musharrafa a cikin ingantacciyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madaukakiya وذلك قوله صلى الله عليه وسلم wannan ko shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la atikafa illa fil masajid thalatha babu itikafi sai a masallatai guda uku al masjid al haram al masjid an nabawi al masjid al aqsa wannan magana hadithin sahihi ne thabit ya tabbata sahahul a'imma wal ulama Allah yace malamai sun inganta shi raji' li takharijihi wal kalam fihi war radd ala ma atharahu alayhi al ba'd risalata al insab fi ahkam al itikaf talib ali hasan ali abdul hamid da haka shi malam ya dauki ra'ayin wasu daga cikin malaman da suke ganin ba za a yi itikafi ba lalle lalle sai a wayannan masallatai guda uku yanzu da kake zuwa masallacin al-furqan kai itikafi according to maganar malam ba yi tikafi kai ba ko ka tafi masallacin Uthman bin Affan ko ka tafi sahaba ko ka tafi wani cikin masallatai duk da ake zuwa aje yi tikafi to ba la atikafa illa fi thalathati masajid yanzu sai dai mutun ya biya kudin ya samu ticket ya biya kudin jirgi ya tafi ainihin wato ya yi tikafin sa a masallatan nan ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku mallai yake cewa zamu dauko wata magana ne dan mu hada karatun wannan hadisin da aka yi ishara da shi hadisi ne wanda yake Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi daga Huzaifa annahu qala li Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ya tambaya Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu yace marartu ala unasin ukufun baina darika wa dari abi Musa Huzaifa yake tambaya Abdullah dan Mas'ud yace na wuce wasu mutane suna itikafi tsakanin gidanka da gidan Abu Musa ma'ana cikin wani masallaci kuma kasan cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah ce la atikafa illa fil masajid thalat al masjid al haram fa kala Abdullah ibn Mas'ud Abdullah dan Mas'ud yace la'allaka nasita wa hafazu kila kai ka manta su sun kiyaye wa akhta'ta wa asabu ko kuma kai kuskure su suka yi daidai wannan hadithin sahih al albani fi silsilati al ahadith sahiha to wannan hadithin na ba za a yi itikafi ba sai a masallace guda uku sai yake cewa zahaba jamaahirul ulama ka dinga bani notice mana yawa to ai mintunan zaka dinga rubuta min dan in gane wa amma hukumul mas'ala amma hukuncin wannan mas'ala ta ba za a yi itikafi ba sai a masallatan nan guda uku jamaahirul ulama mafi yawan malamai sun tafi akan cewa anna li'tikafa lalle itikafi la yushtaradu lahu ba sharadi bane yin sa an yakuna fi ahadi masajid amma ahadul masajid thalatha sai a ɗaya daga masallatan nan guda uku ba sharadi bane wastadallu ala zalika biqauli ta'ala sun kafa hujja da fadin Allah ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid wa lafzul masajid fil aya suka ce lafazin al masajid a wannan aya amun lafazi ne shakundum ya hade masallatan can guda uku da masallatan unguwarka da ta da na unguwata da na garinmu da garinku da garinsu da sauransu fa yashmalu kullul masajid dan haka wannan ayat ta game kowane masallaci cikin masallatai illa ma dalla dalilu ala adami sihhati al-i'tikaf fi sai fa abinda dalili yayi nuni akan rashin ingancin yin itikafi a cikin sa kal masjid alladhi la tuqamu fihi salatul jamaa kamar masallacin da ba a yin jami'i a cikin sa idza kana al mu'takif mimman tajibu alayhi salatul jamaa in wanda zai yi itikafin yana cikin wanda zuwa sallar jami'i ko juma'a ta wajaba akan sa wa qad ashara al imam al bukhari rahimahullah ila al istidlal bi umum al aya shi kansa imam al bukhari ya kafa hujja da fadin wannan ayar cewa ana iya yin itikafi ba sai a wadancan masallacin ba domin ya ce babu li'tikafi fil ashril awakhir wa li'tikafi fil masajid kulliha yace babin i'tikafi a goman karshe da i'tikafi a masallatai gabaki dayan su sallatai gabaki dayan su ina fatan gane sai ya kafa hujja da wannan ayar wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinullahu ayati linnasi la'allahum yattaqun walam yazal amalul muslimina ala al-i'tikaf yace aikin malaman musulunci bai gushe ba yana gudana akan halaccin yin i'tikafi fi masajid buldanihim a masallatan garuruwansu kama zakara hudhawi rahimahullah fi mishkil al-athar kama yanda imam al-bukhari ya ambata a cikin littafin sa mishkil al-athar an tambayi sheikh ibn uthaymin rahimahullah ga an hukumi li'tikafi fil masajid al-thalatha game da hukuncin yin itikafi a masallatai guda uku al-masjid al-haram wal-masjid an-nabawi wal-masjid al-aqsa an bayyana an tambaye shi sai ya bada amsa sai ya ce al-itikafu fi ghayri al-masajid al-thalatha wa hiya al-masjid al-haram wal-masjid an-nabawi wal-masjid al-aqsa mashru'un fi waqtihi wa la yaqtasu bil masajid al-thalatha bal yakunu fiha wa fi ghayriha min al-masajid yake cewa wannan itikafin bai kebanci iya masallatan nan guda uku ba, a'a ya kunshi masallatan guda uku da wadansun su ba, da wadanda ba su ba. Hadha qawlu a'immatul muslimina. Sheikh Uthaymeen ya ce wannan kuma shine ra'ayin mafi yawan malaman musulunci, ashabul madhahibil matbu'a, musamman manyan malaman mazhabobin da ake bi, kal Imam Ahmad wa Malik wa Shafi wa Abi Hanifa wa gairihim rahimahumullah, wanda sun tafi akan cewa ana iya yin itikafi ba sai a masallatan can guda uku ba. Fadin Allah sabida fadin Allah ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, har zuwa karshen aya. Wa lafazul masajid, suka ce lafazin al masajid amul li jami'il masajid fi aqdaril ard, ya kunshi dukkan masallatan da suke doran duniya. Wa qad ja'at hadhihi al jumla fi akhir ayati siyam ash-shamil hukmu hali jami'il umma fi jami'il aqdar, fa hiya khitabun li kulli man qutiba bi sawm, wa li hadha khutimat hadhihi al ahkam al muttahida fi siyaq wal khitab bi qawlihi ta'ala tilka hududullahi fala taqrabuha, har zuwa karshe. Wa min al ba'id jiddan an yukhatab Allah al umma bi khitabin la yashmulu illa aqall al qalil minhum, yake cewa ba zai yi ba, yana da nisa kware a ce Ubangiji ta'ala yayi wa mutane, yayi wa al umma magana, amma da maganar da za ta kunshi wasu ƴan tsiraru kadai. Yace amma hadisin Huzaifah bin al-Yaman da yake cewa la atikafa illa fil masajid al-thalatha fa hadha in salima min al-qawadih, in hadisin ya kubuta daga suka ta malaman hadisi, an fahimta, fa hiya nafyun lil kamal, ya'ani anna al-i'tikaf al-akmal ma kana fi hadhihi al-masajid, ma'ana hadisin yana kore kamalar i'tikafin. La atikafa illa fil masajid al-thalatha, ma'ana ba za a samu cikakken can itikafi ba sai a masallin a masallatan nan guda uku mutun yayi, kore cikar ne, ba wai rashin yin itikafin bane. Ina fata an gane. Wa zalika li sharafiha wa fadliha, wannan ko ba dan komai ba saboda daukakar waɗannan masallatai da falalarsu, kuma ko sallah ma ai sallar da ake falalar da ake sallah a wayannan wuraren ai tafi da masallah, tafi da kowace masallaci, kowace masallaci a duniya. Da haka dan an ce itikafi a cikin su yafin itikafi a kowace masallaci a duniya, ba ƙarya bane, gaskiya ne. Da haka wancan hadisin yana magana ne akan cikar itikafi, da mafi falalar itikafi shine yin itikafi a waɗannan masallatan guda uku. Ina fata gane. Wa mithlu hadha tarkib kathir, irin wannan magana za ka ganta tana da yawa. A ani annan nafaya qad yuradu bi nafya al-kamal, yawanci ana kawo korewa amma ana nufin kore cika, an fahimta, la nafya al-haqiqa wa siha, ba wai kore haqiqanin ibadar ko ingancin ta ba. Mithlu qawli alayhi salatu wa salam la salata bi hadarati da'am, kaman hadisin la salata bi hadarati da'am wa ghairihi. ولا شك ان الاصل في النفي انه نفي للحقيقه الشرعيه او الحسيه، لكن اذا وجد دليل يمنع ذلك تعين الاخذ به كما في حديث حذيفه، هذا على تقدير سلامتي من القواده والله اعلم. وان مغنى الشيخ صالح ابن عثيمين سنن بن باز شي ما ان تنبيه شي ان فهمت ما صحه الحديث ما انغنچن حديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه يتي وان صح الحديث هل يعني فعلا لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه، تنبيه da akai mai in hadisin ya inganta to ana nufin kwata kwata ba i'tikafi sai a wadannan masallatai guda uku, sai ba da amsa yace yasihhu li i'tikafu fi ghayri al masajid al thalatha, yana inganta a i'tikafi ba sai a wadannan masallatan guda uku ba. Illa annahu yushtaratu fil masjid alladhi ya'takifu fi, sai dai sharadi ne masallacin duk da za a yi i'tikafi a cikin sa ya zamanto a cikin sa iqamatul jama'ati fi, ana tsaida sallar jam'i da juma'a a cikin sa. Fa in kana la tuqamu fi salatul jama'a, in ko ba a tsaida sallar jam'i a cikin sa, lam yasihha li i'tikafin fihi, to yin i'tikafi baya halatta a cikin sa. Illa idha nazara li i'tikafi fil masajid athalatha, sai fa ummatun alwashi yace cewa zai yi i'tikafi a dayan masallatan nan guda uku ne, to fa innahu yalzamhu li i'tikafi biha, to wannan tilas ne yayi i'tikafi a daya daga cikin su, wafa'an li nadarihi, saboda cika wannan alƙawarin nasa. Wallahu ta'ala a'lam. An fahimta ko matsalar ta fito? Saboda in ban mu yi hakan ba, to kila wannan hadisin zai zama ya kawo mana abin nan. Lokacin yayi, to da ba karasa ba. To wassunnatu fi man i'takafa an yasuma kama taqaddama an Aisha radiyallahu anha, yake cewa wassunnatu sunna limani'ata kafa ga wanda zai yi itikafi an ya soma to ya zama ya dauki azumi wannan shine sunnar mai itikafi ya zama yana azumi kamar takaddama kamar yanda ya gabata an Aisha radiyallahu anha daga nan Aisha Allah ya kara mata yadda to sai mu tashi ma ya juzu lil mu'takif insha Allah bunda mu karanta ya zama daidai Allah ba mu nada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana